أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسنة بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. بركم السادة وانا يمتنا أصبر وانا إذا تشابيو قوتاً بيردين شكرا تدبو تتريه دود أشرين لقيا بايه لما صلى الله عليه وسلم تجمك الله مدينة وانا كمشين شابيو قوتاً تقص شكرا تدبو بميلادية dan ce gaba da karatun littafin mai albarka Riyadus Salihin, wannan kuma shine darasi na 33. Babin da muke cike dan ba manta ba, babun fil amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar. Ko mun karanta hadisi 1, 2 har zuwa 6, za mu tashi hadisi na 7 cikin babin. As-sadiu an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu an an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. وانا حديثي انكرمو لك أبو سعيد الخدري الله سكاري دا أغريش لك منذان الله سلاة من جستبت أغريش دا إيالين جدان سياتي إياكم والجلوس في الطرقات. إنا درجتونكو دنقني تزما أكن تيتنا. إياكم والجلوس في الطرقات. إنا غرغدن كودا جنكون نوكو دنغني دا زما أتيتنا أباكين تيتي. فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بدن. تكت يا مزا الله با مكوا تزامي إيا كوشي ومجالسامو ولا دن زمامو أي باكو نن تيتن نن نن نهو دن زمامو نهوتو أو دن سلوكتا أو دن سلوكتا ما سوني ولا دمو na harkokin kasuwanci ga waɗanda suke da kantuna ko waɗanda suke da haja wanda ta dace a bakin titi. Ba yanda za a yi iya raba kanmu da zama a bakin titi. Na ta haddasa fiha kuma nan ne muke zaunawa muna hira da juna, muna ɗaukewa juna kewa, wani ya dawo daga wurin aiki, wani ya dawo daga kasuwa, nan muke zama muna hira. Na ta haddasa fiha wato muna tattaunawa a wannan kan tituna. An gane ku? فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيما ذا الله سرادة أمنتم الله سبت قريشي فإذا أبيتم إلا المجلس إذا هركنك للفا مكواسيكم زونا كان تيتنا المجلس مصدر ميمي بمعنى الجلوس إذا لفا مكوادول سي أنزونا فأعطوا الطريق حقا تسيكوا بيوتيتي هجنسا. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ sai suka ce menene hakkin titi kuma ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Kala sai manzan Allah ce ga yana daga cikin hakkin titi ga shi nan ghaddul basar, rinse ido. Abinda ake nufi da rinse ido ba wai mutum ya zo na ya rinse idonsa ba ko ya sa wani sun ma ya toshe idanunsa ba, a'a rinse ido daga kallon haramun. Da zaran abu ya zo wucewa wanda haramun ne kallatarsa sai mutum ya rinse idonsa. An gane ko? Wa kafful adha, da kamewa daga cutar da mutane. Domin galibi a kan titi idan an zauna nan ne wurin gulma da gusulusau ma, wane ya canja mota, wane ya yi samun bashin, wane ya sa sabon riga, wane ya me ya faru ne kwanan nan muka gan shi wujiga-wujiga. To, matsala su da shi wannan mutum ba cutar da bayan Allah ba ne ba? Ina ruwanka da ya canja mota ko ya canja mashin ko ya yatsa promotion wajen aiki ko bai samu ka me shafe ka? Kaful aza, lalle ne kamewa daga cutar da mutane. Na uku, waraddu salam, mayar da sallama. Idan an ce assalamu alaikum ya zama tilas ka cewa alaikum assalam. Na hudu, wal amru bil ma'ruf, umarni da kyakkyawa. Na biyar, wan nahyi anil munkar, da hani daga mummuna. Mahallu shahid cikin wannan hadisi al amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar shine abin da ya dace da babin da Imam Nawawi ya kulla cikin wannan littafi. Wato kaga nan gurin akwai ladabba da addinin musulunci ke ladabtar da mabiyansa da shi. rinsa ido, lalle mutum yayi iyakacin kokarinsa ya rinsa idonsa, domin kallo shike jawo wa mutum musibu da dama irin waɗanda suke daga baya za su dame shi matuka. Kamar yadda su malaman suke cewa shi kallo shine matatakala ta farko ta zina, da haka idan ka riga ka toshe shi duk abin da zai biyo baya kuma shikenan, amma in dai kana da yawan kallace kallace to waɗansu al'amura za su biyo baya. Dama haka al'amuran suke a al-lisafi, nazratun fabtisamatun fa kalamun, nazratun fabtisamatun fa kalamun fa mau'idun fa liqa'u. Kallo shine abu na farko, in dai ana tsare ido haka ba a ɗauki ido to abin da zai biyo baya shine ibtisama, murmushi. In aka kalli juna aka yi wa juna murmushi, me zai biyo baya? Fa kalamun, sai a fara tattaunawa. In kuwa aka fara tattaunawa, me zai biyo baya? Fa mau'idun, sai alkawali, aina za a haɗu. Daga nan gurin kuma abu na ƙarshe shine fa liqa'u, mutafta ta ƙarshe. An gane ko? Saboda haka idan mutum ya ci nasara wajen hana idonsa kallace kallace, to kaga wani murmushi ma ba zai biyo baya ba, balle sana ya zama ma fitina. Zance ba zai biyo ba, balle sana kullu alkawli, kullu alkawli ba zai biyo ba, balle sana kuma wani abin da ba a son ji biyo baya. Shi yasa Allah ya zartar da mummune maza da mummune mata kowa ya rinsa idonsa. Kullul mu'minina yaghuddu min absarihim wa kullul mu'minati yaghuddna min absarihim. Kallo wanda yake ba zato ba tsammani idan mutum ya wannan babu laifi, amma so ake da mutum ya kalla sai kawai da kansa. Abin da ka kalla ba da niyya ba, kawai ga haka sai ka ga abin to sai ka maza kawai da kanka, dan saboda kada zama fitina. Bimantar kallon bayan ka kalla kuma ka tsayar da idan ka kai saiti, to wannan shine fitina za ta biyo baya. Ko bayan ka kalla ka kawai da kai ka sake mayarwa na ɗaya da na biyu da na uku, to wannan shine fitina take biyo baya. Na farko dai wanda kai wanda ba da niyya ba, shari'a ba ta kama ka da shi ko ba a rubuta maka zunubi, amma idan ka tsayar da idan ka to kuma daga nan za a ci gaba da rubuta zunubi, ko ka sake wa mai na biyu da na uku nan za a rubuta maka zunubi. An gane ko? A to wannan kuma ai daban, idan an ce kallo dan neman aure, wannan kuma daban yake, baya cikin wannan babu. Idan kallo dan neman aure ne, mai neman aure kan titi yake tsaya yana zabar mutum akan titi, ya ga wannan ya zama mutum da ke to wannan da saura ba ta yi ba, ya sake kallon wannan zai fita lafiya da wannan ya wannan. Ai mai neman aure dama farko ba wai siffa ta jiki take yi abin, siffa ta jiki tana da muhimmanci, amma ba shi ne abin da ya fi damunsa ba. Bincike ki, ina ne gidan kirki, ina ne gidan mutanen kirki, ina ne gidan dattijai. Dattijai ba masu yawan shekaru ba, a mai magana ka ji tamfar kyauri ko in ya ce i baya a'a, wanda a zuciya yana da kana'a, ba shi ne abin da wane ne ya faɗa wancan mutum wannan gwagwarwan bai ba? To shi ne idan mutum ya faɗa magana dahir shi ne dattijo, to sai mutum ya tambaya ina ne gidan dattijai waɗanda suke masu magana ɗaya, sannan kuma akwai kamala, sannan akwai tarbiyya ta gari. To sai mutum ya je gidan ya ce yana neman aure a gidan, musamman kuma in ya san matar wannan babu laifi. Yadda zai ya san matar kuma ya tambaya makwabtan gidan muna, idan ƴar uwarsa tana aure a unguwar ya tambaya gida kaza gida kaza dinnan, wani gida dace a aure, ai gida kaza kan ya dace a aure, to dawa dawa kika sani a gidan, ai da wance da wance da wance, a tunanin ki wace tafi, ai a tunani na dai wance ko wance ko wance ko wance. To sai mutum yake nemi izinin mahaifin take, sai ya zo zance. Idan ya zo zance kaga ya halatta ya kalle ta, tunda manzon Allah ma ya kalla, mace ta zo ta ce na bayar da kaina gare ka manzon Allah. Fa fa'ada an-nazara ilayha, manzon Allah ya kafa mata ido sannan ya sanda kansa. Da ya kalle ta ya kalle ta sai ya sanda kansa. Wani sahabi ya ce in baka da bukata manzon Allah mun yana da bukata. To wannan cewa ya zura mata ido bayan ya kalle ta ya kalle ta ya sanda ido, annan suka ce hujja ne kan cewa idan kana son mace da aure ka kalle ta, in ka gaba taimaka ba shikenan kuma. Sai ka danyo. Jabir bin Abdullah ya kasance yana labewa dan ya gama tattare aure. A takaice dai shi kallo dan kai aure wannan ya halatta, amma ga matakan da ake bi. To kuma nan gurin dame-dame ya kamata mutum ya kalla, to nan gurin malamai sun yi maganganu guda uku. Akwai magana ta ƴan zafi da yawa a ciki, akwai magana ta masu sakaci da yawa, akwai magana ta tsaka-tsakiya. Magana ta tsaka-tsakiya ne ita tafi daidai. Maganar ƴan zafi da yawa wanda suka ce bai halatta ka kalli ko ina ba sai fuska da tafukan hannu, duk inda ka kalla haramun ne. In ba fuska ba, in ba tafin hannu ba, gashin kai fito ka kalli haramun ne, ka kalli wuya, ka kalli shara, banta duk haramun ne. Dole ta sa safar kafa ta rirrife ko ina da ko ina, kar ka kalli ko ina. ka wannan kaga sun zafi fa akwai wanda suke tama ba za a yi kallon ba sai dai ku yi zance min wara hijab daga bayan labule duk akwai fuka hawan da suka ce wannan to wannan duk sun zafi fa ba su da dalili cikin qur'ani ko hadisi akwai masu sakaci kuma irin nasu ibnu hazm suka ce ya da kaka kallo ko ina illa sau'atani sai al'auran nan guda biyu gaba da bayan nan ne kawai bai halatta ba amma banda nan ko ina kaga wannan akwai ta'adiyya ce to amma na saka tsakiya su ne sai imamu ahmad bin hanbal yace ya halatta ka kalli duk abin da ta iya bayyana da shi a gaban muharraminta kaga ko a gaban muharraminta ai tana iya bayyana da tsintsiyar hannunta a waje gashin kanta a waje haka sharabanta a waje amma dai da wuya ta bude kirjinta ko gaban muharraminta inda irin mutunci ce inda gidan ana mutunci to kaga kenan abin da ya halatta ka kalla shine abin da ta iya bayyana da shi a gaban muharramanta yayyanta kannanta da mahaifinta da kanin babanta ba tare da ta ji ta damu ba ba tare da sun ce kuma ta yi rashin mutunci ba to irin nan ya halatta ka kalla to amma a wani hali za ka kalli wannan suka ce ai hujjar mu akan wannan shine Jabir dan Abdullahi yace ya kasance yana labewa yana bin matar da yake soya aura yana binta da kallo yana labewa bata sani ba suka ce tunda ko zai kalle ta bata sani ba lalle zai kalli wani abin da inda ta sani ba za ta bayyana ba ko ba haka bane ba to daga nan gurin da suka ce bayan zuharu galiban amama al-maharib irin abin da zai iya bayyana a gaban maharib to wannan ya halatta mutum ya kalla to kuma wannan ba za ka ce ba za ka je zance yau ka je gobe ka je jibi kallo ɗaya ya wadatar idan dai ka kalla sau ɗaya in ta yi ta yi in ba ta yi ba ko ba ta yi ba sauran zance kuma in za ta ci gaba da zuwa zance kuma ta ci gaba da iya sa suturarta wannan babu ne shi zuwa zancen ai tattaunawa ne shi ma kar yayi yawa in dai iyayen suna da kirki kan zance yayi yawa aka je sau uku hudu in yayi yawa biyar ai magana ta kare ta daura aure ku da yake so ai ba ka'idojinka za ka ci kuɗa da sharuɗa ba za ka faɗi sharuɗa ita ma za ta faɗi sharuɗa amma yawan wannan zafin zancen a je zance tun karfe takwas da rabi kuma ba wani wajen ba har sai sha biyu kuma a cikin tsoro cikin duhu ba kowa ka ga ai dole akwai matsala a nan ba muharrami ba kowa kai ko ka san kai ba mala'ika ba ne ba ai ya kamata mutum ya ɗauki matakai na tsaro kar ya faɗa cikin abin da zai jawo wa kansa fushin ubangiji Allah shi kiyaye mu Allah dare a hankali za mu yi tararragewa barnoninmu don mutum ya idan koda ya karanci addini kuma ga wani abin da ya tashi ya gane a garin su to kuma barin abin da mutum ya saba gani a garin su yana da wahala ba abin da ya fi wa zuciya wahalan bari irin abin da ta saba da shi to Allah shi mu daga manka to kaga mutum zai zanto mai rantsayi ido kuma ya zanto mai kaful ada kamewa ba zai cutar da mutane da harshe ba ba zai cutar da su da hannu ba dan manzo Allah ya ce al muslimu man salima lil muslimuna bil lisanihi wa yadi musulmi shine wanda musulmai suka kubuta daga sharrin harshen sa suka kubuta kuma daga sharrin hannunsa ga kuma mayar da sallama assalamu alaikum yace wa alaikum assalam ga umarni da kikkiawa ga hannu daga kuna wata kuna dai azamin hadisi na takwas cikin wannan babu عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خذ خاتمك خذ خاتمك انتفع به قال لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه مسلم وانا حديثي عن كرمونا عبد الله بن عباس الله تكاد يدغري يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب كوكتي خاتم كوكتي خاتم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا غزيناري يا خاتم يا غزيناري ya ga zobe na zinari fi yadi rajulin a hannun wani mutum ya sa shi a hannunsa fa naza'ahu sai manzon Allah ya cire shi fa tarahu ya jefar da shi wa qala nan take kuma yace ya amidu ahadukum ila jamratin min narin fa yaj'aluha fi yadihi dayan ku zai fuskanci garwashin wuta ya zo ya sa shi a hannun shi kirkiri yana ji yana gani fa qila lirajul manzo Allah ya tafi sai aka ce da wannan mutum bawan Allah dan بعد ما ذهب رسول الله بايما ذا الله رجاء تفي أكسي دي شي خذ خاتمك انتفئ به دوكي زنارن كما نكا ينفع لدي شي ساواني من ذا الله يهلا أما كا إدوكا كا ينفع لدي شي توتا هنيا دبا ساوا با كوكا بايرك يوتا قوتي إير أوركا يا كوكا موا تند دي مزا جي أنهار وتاموس زناري أي مزا با أهار وتاموس با دوكي كا ينفع لدي شي وجين كوتا كو وجان سياروا كو نابو دبا kaga inda zai dauka dan wannan amfanin wanda an halatta shi a shari'ance ya halatta an gane ko amma da aka bashi wannan shawara kuz khatamak dauki zinarin ka in tafi bihi ya amfani da shi ta wata hanya daban ba sawa ba kana sai ce la isti'a wallahi la akhuzuhu abada yace wallahi har abada kan bazan dauke shi ba wa kad sarahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alhalin manzo Allah ya riga dauka ya jifa da shi kuma ya dauka ba zai yi ba ya dauka wannan shine wato ainihin tsananin bin manzo Allah su tsananin biyayya da sabbi kewa manzo Allah tsira da mutun Allah tabbata gare shi wato biyayya kenan irin wanda ake bukata shiddatul mubalagha fi imtithali amri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abinda wannan hadisi ke nuna wa manzo Allah ya kawar da munkari da me da hannu مرة أمنكم منكرا فليغيره بيده فإلا يستطيف بلسانه فإلا يستطيف بقلبه من ذا الله يحدى أبا من قدابيه الإنكار بي اليد والإنكار بماذا؟ باللسان دومين دي كاما شيء قاتل زوبا يجي فرقا إنكاري ني ده النسى سننكم أنت كيسي يعبد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده وأن إنكار ني بماذا؟ باللسان في آذن واحد kako idan da mutum ya kai wannan matsayin wajen inkarin munkari lalle ya kai babban matsayi dalladan su zai fi wanda za a ce yayi inkari da baki kadai ko yayi inkari da hannu kadai in dai mutum ya hada guda biyu don hada guda biyu bayan ga hana wannan kuma nan take ga hana sauran ina fatan kun fahimta sannan hadisin da nuna mana cewa wato sanya zidari a wurin mazaje a cikin al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam haramun ne amma mata wannan ya halatta su sa an gane ko to ko da su mata an yi sabani dangane da abin da ke kira azhabul muhallaq zinari da yake wayayye duk abin da yake wayayye kamar zobe ba ke wayayye bane zai ke waye dan yatsa kamar sarka ta zinari ba ke wayayya bace ba za ta ke waye wuya kamar awarwaro duk wadannan menene ke wayayyan abu ne shine ake kira azhabul muhallaq akwai maganganun malamai da suke cewa in dai zinari ya zama ke wayayye ko da mace ce bai halatta ta sa ba amma wanda ba ke wayayye ba fa kamar ta yi bado da shi kamar ta yi botra na riga da shi button din da za ta sa a jikin rigar ta da shi ko a hannu duk wannan babu ne ko kuma ya zanto babbar sarkar kan sarkar na zinari ne amma abin da ya kewaye kuma wani sinadari ne daban azurfa ce ta sa ko lu'ulu'i ne ta sa ko wani abu dai wanda ba zinari ba ko zaren lilo ne ta sa ta sa dai duk abin da za ta sa kaga dai wannan a wato a kundin kan sarkar shi ne mai zinari amma abin da yake wuya biyar zinari ba suka ce to wannan a azhabul muhallaq baya halatta ko daga mace kaga wannan fatawar ko akwai zafi sosai amma ba za ka zama kalla ba hadisan da suka zo cikin ta sun inganta ko ba su inganta ba sannan kuma ba yawan waɗanda suka faɗi su lalle ra'ayin jumhur mafiya yawan malamai suka ce su dai mata zinari alal itlaq sa iya safa sawun kana muhallaq aw ghayr muhallaq kana muhallaqan aw ghayra muhallaqin ko da muhallaq ne ko ba mu ghayr muhallaq ne dai za su iya safa to amma waɗansu daga cikin malamai suka ce a suna da hadisai daban waɗanda suke nuna haka musamman Sheikh Nasiruddin Albani ya koro dukkan hadisan cikin littafin Adabul Zifaf to sai a hattara ke hadisan duk ingantattu ne hadisan duk waɗanda suka magana akan zabul muhallaq gaba ɗayan su ingantattu ne ba ɗaya daga cikin su da'ifi aiki sabo ke amma su jumhur suna da tawilin da suke musu suna da fassarar da suke wa hadisan waɗansu su za'afa su waɗansu kuma su yi musu tawili ma'ana su ba su wata fassara daban wadda ba ta nuna haramcin sanya wannan kewayayya wallahi dai abin da ya fi dai shi ne da amma yuribuka ila ma la yuribuka
ka san dai in baka sa zinari kewaye ba, ko in baki sa zinari kewaye ba, kin san cewa ba za ki mutu ba a tashe ki a ci dan me baki sa zinari kewaye ba. In mutun yana santa dai ya san me ya fito da gobe, amma in kin sa to kila wakar a wani kaulin baki da laifi, a wani kaulin kina da laifi, kaga ana ba a san me ake ciki ba. Na taba yin wannan karatun a wani wuri, sai aka ce idan ni ba ni da kuɗin da zan sayawa matata zinari ne ce zuwa haka mata suka rubuto mu a rubuce, dan baka da kuɗin da zaka sayawa matarka zinari ne zaka hana mu musa, sai a sa lafiya ba daidai hadisi na faɗa ba. To Allah shi mana gaban kasa. A cikin wannan hadisi dai ya bayyana gare mu sarari irin yadda sahabbai ke tsananin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato ku lura, shi mallakar zinari daban ko amfani da shi daban. Namiji an haramta masa zinari, amma in ya mallaka ba yi da laifi, amma ya sa yi tufafi da shi, ya zama agogonsa, ya zama zobensa, wannan haramun ne. To ballantana kuma ya sa sarka, ai wannan kuma haramun kashi biyu. Na farko sanya sarka kamanceceniya da mata ne, sannan kuma gashi da zinari a kaga laifi na biyu kenan. Kamar yadda waɗanda suke daga cikin samari, idan mutum ya kai ya kawo sai ganshi da sarka a wuya, to wannan kamanceceniya da mata ce. Ko da zaren lilo kai sarka da shi kasa a wuya, manzo Allah ya ce la'anallahu almutashabbihina min ar-rijali bin nisa wal mutashabbihati min an-nisa bir rijal. Allah ya la'anci mazaje da suke kamanceceniya da mata, Allah ya la'anci mataye da suke kamanceceniya da maza. Ba a san kai kama da mace, an gane ko? To kaga sanya shi ne a cikin shari'a ta hanaka, amma at-tamlik, at-tamalluk, ka mallake shi fa, ya halatta ka mallake shi. Ya zanto kana zine ne ko da cikin masallacin da mallakar ka ya halatta, amma ba za ka sanya a cikin kai ta wafi da shi ba. Ka iya sayarwa ka samu kuɗin ka yi amfani da su, ka iya yin kyauta da shi, ka iya biyo kannanka mata, ka iya biyo matanka, ka iya kaza ka iya kaza da shi. Dukkan anwa'ul intifa al-ma'zun biha shar'an, ba dai sawa ba za ka iya amfani da shi. Ina fatan kun fahimta. Kun ga mallaka daban kuma sawa kuma a ciki kuma daban. Da haka ga shi yasa lokacin da wannan sahabi manzo Allah ya kwace ya jefar, to za ka iya cewa me yasa manzo Allah ya kwace ya jefar, tare da cewa shi zinarin ba haramta mallakarsa ba. Sai aka ce manzo Allah ya haka ne domin caddadawa wajen inkari, kila kuma ya gabata a baya ya taɓa haramtawa amma wannan bai ji ba, sai ya ɗauki wannan matakin ne ya kwace abin ya jefar. Ina fata an fahimta. To kaga idan mutum ya sami damar zai inkarin munkari ta wannan hanyar da kyau. Wato wata rana muna Makka, mun fito daga ɗakin Ka'aba tare da Malam Abdulwahab, sai ga waɗansu Misrawa sun zo za su yi aikin umara, ɗaya daga cikin sarka ba a hannu kusa ga shi ga ɗakin Ka'aba yana zuƙa tabarsa. Sai Malam Abdulwahab ya kira wasu ya zo, sai ya kama hannun shi da ƙarfi ya murɗe ya kwace tabar ya jefa, ya matsa Hausa kuma babban sanar yi rasa biyayyar abuwa. Na farko dai ga shi ya murɗe hannun shi da ƙarfi kuma ya zare masa ido, kuma ya yi Hausa bai san biya ta ce ba. Ai kaga abubuwa. Ba na manta wannan mokin nan, lallai mun ga abin mamaki nan ba. Ba ma ji ba matsalan da abin ya faru ba, ko mu abokanan tafiyar abin. Dai wannan an ce mutum ko da wani lokaci za ka yi irin wannan inkarin munkar ɗin ka lura da maslaha. Idan kana da tabbas ɗin, idan ka ɓaras da munkarin, lallai maslaha za ta faru, ba wata ɓarna da za ta biyo baya wadda ta fi munkarin girma, shikenan sai kai. Amma in ka san akwai wata ɓarna da za ta biyo baya wadda ta fi munkarin girma, kaga zai maka wahala. Ina fata an fahimta. Kamar yadda mutum ya tafi wajen ƴan daba suna cikin shan ganyensu ko suna cikin shan barasa ya ɗauki kwalaban ya je farci kaɗai wajen su 20, kaga ai wannan munkarin da zai ya yi inkarin munkari amma farnar da za ta biyo baya fa, kaga tana da tafi muni. To amma idan kuna da yawa, su 10 kun kai, ku kuma wajen ku 30 ko ku 50, ko ka je kuka faffasa kwalaban igiyar, ko ka ci shakunu, ku kai ta kabira, kaga yanzu za su baje. To wannan idan kun ga haka ba abin da zai faru na barna, illahi ya ka an yi musu wannan za a iya yin wani. Amma yan an san cewa a za su biyo dare kuma su ketare gidan wani su yanka wancan su yanka wancan kuma wannan akwai gaba. Amma an san cewa a su ma sun san idan suka biyo dare da an yi kafara kuma ba za su kai labari ba. To kaga shi kenan. wato dai dole mutum ya kalli maslaha da mai da mafsada. Don malamin suna cewa dar'ul mafasidi aula min jalbil masalih, toshe barna shi yafi muhimmanci saboda jawo amfani. Yanzu idan ka rusa wannan al'amura na giya, amfani aka samu, amma idan ya kasance abinda zai biyo baya kaza da kaza da kaza da kaza da kaza masu tukun barna ta faru kenan, zai ka kyale wannan yar karamar barna ta cigaba da faruwa gudun kar wata tafi ta girma ta biyo baya. التاسع عن أبي سعيد الحسن البصري أن عائض بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم. فقال لا اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. رواه مسلم. وانا حديثي لترى أنكر بودك أبو سعيد هنا الحسن البصري وانا كي مستاجر سيد التابعين ليدك تكنشو قبلنين تابعيكنا. أن عائذ بن عمر رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد. عائذ بن عمر وانا صحابيني ya shiga ya je wurin mutumin da ake kira Ubaydullah ibn Ziyad, ya shiga wajensa ya je domin ya wazance shi. Bakale ya ce ai bunai, wanda shi wannan Ubaydullah ibn Ziyad din baya cikin sahabbai, yana cikin tabi'ai ne. Sai shi wannan sahabi ya ce ai bunai, ya ɗana, inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul, lalle ni na ji manzon Allah sura da mutum Allah tabbata gare shi yana cewa inna sharrar ri'a al-hutama, manzon Allah ce mafi sharrin makiyaya al-hutama, wanda yake kore dabbobinsa a guje. Mafi sharri daga cikin masu kiwo shine wanda idan ya zo kore dabbobi ya tabu su a guje, da ki wannan da sanda ya mozu wancan ya kore wannan ta sake wannan duk bai damu ba. Amma mafi alherin su shine mai kore su a hankali, baya kora wannan da ta sake waccan ta danne wannan, a yana tafiya da su a nan sai a hankali. Manzo Allah ya kusanta wannan hadisi wanda yake maganar makiyaya, yana nufin shugabanni. Mafi sharri daga cikin shugabannin jama'a su ne masu zalunta talakawansu, mafiya sharrin shugabanni masu zalunta talakawansu. Kaga ai dabbobi su ne talakawan makiyayi, tunanin shi kullum ina ciyawa take lub-lub ya fita da su da wuri, bayan sun yi kiwo ina ruwa yake yaje ya kora su su sha, bayan sun kora su ya tsaya a dawo gida kafin almuru don ya kai su inda zai tara su su kwanta wuri mai kyau, ya yi shimfiɗa ya hura wuta don ya zama mai gada su kuma kafin gari ya waye. Kaga ai ya kai matuka wajen bayar da kulawarsa. To haka ake so shugaba ya zamanto dangane da talakawansa. Amma dukkan makiyayin da ba ruwan shi da zabar ina ciyawa take mai kyau, ina ruwa yake mai kyau da za a sha, ya za a dawo daga kiwo da wuri a koma garke a tara su inda ya dace a kewaye su, a sa kare anan a sa kare anan, dan kar wani zo ya sace su, kar wani ya ta'addanci shi kuma ya hura wuta, dan wannan wutar ko da dajin da yake akwai kura, kura ba ta son ta je inda wuta take. Dukkan daman daji baya son ya je inda wuta take dan bai san me ke faruwa ba. To shi yasa makiyaya suke da wannan dabara, sai ka hura wuta ta yi ta ce kai kai tabbacin ka ba wata kula da za ta saka maka farmaki. To kaga wannan ya kai matuka wajen kulawa da dabbobinsa. To haka ake son shugaba ya kai matuka wajen kulawa da talakawansa. Shugaban karamar hukuma, gwamnan jiha, kwamishinan ma'aikatar kiwon lafiya, kwamishinan harkokin ilimi, duka kowanne ne. Gwargwadon abinda yake karkashin ofishinka dole ka zanto mai kulawa da shi. In ko baka kulawa da wannan, to kai ne mafi sharrin al'umma. To dan Allah, wace ma'aikata ce take aikinta daidai 100%, wanda talakai ke jin ya nasu tana yin aikinta? Shin ma'aikatar harkokin ilimi, ko ma'aikatar kiwon lafiya, ko ma'aikatar ayyuka da gidaje, wace ce take aikinta daidai? Waɗannan al'amura guda biyu rayuwar al'umma tana da alaƙa da su, mai ƙarfin gaske. Ma'aikatar ilimi, dan anan ne ake samar da mutane da kafurai
tun daga matakin ilimi na farko primary zuwa na biyu na uku zuwa na hudu a nan ake samar da mutanen da zarata da za su shugabanci kasa su samu tarbiyya da ilimi garwaye da juna ko kuma kwamishinan da ke kula da harkokin kiwon lafiya don tsare jama'a daga dukkan wani farmaki na cutuka ko yaduwarsu ko kwamishinan da ke kula da ayyuka na yau da gobe gyaran titi idan titi ya yi ramuka gyara gada idan an ga za ta kare haka za a ga ana kallon gada za ta kare a Najeriya kwamishina ya bi ta kai gwamna ya bi ta kai waye ya bi ta kai ana kallonta ruwa na zaizaye ta har da'a ba za a gyara ba har sai in ta rushe wa ana ganin in an je za a gyara yanzu to ba za a samu wata kungila mai tsoka da za a bayar ba a yi sata da yawa amma a bari ta kare tukuna ko da za ta kare da mutane a fasa a mutu ba komai in dai shi zai samu kudi a aljihunsa ya zaune za ka gada ga tana dangil dangil ana kallo an ki gyarawa wa yake aikin sa daidai shi yasa ba mu jin daɗin rayuwarmu ba mai aikin sa daidai ba ma'aikatar take gudanar da aikin ta 100%. Budget da za a karanta gwamna ya karanta ko shugaban kasa wani abu ne da aka saba irin formalities daidai shekara za a karanta amma dai ba yadda za a yi a ce wai waɗannan kuɗin da ake warewa talakawa na ganin amfanin su ƙarya ne in za a ba da kwangila abin 500 sai a bayar da 5,000 hannun ka ji 10 haka ake yin al'amura kwangilar da ba za a kashe 500,000 ba sai a ce to shi kenan a miliyan uku ko miliyan hudu ko miliyan biyar saboda rashin kirki saboda rashin mutunci ka je ka sace kuɗin ka zo kuma baka samu kwanciyar hankali ba duk an sace kuɗin ba magani a asibiti ba wutar lantarki mai kyau kuma kai ne zaka zo kuma kana biya wa ƴaƴanka magani ko mai tsada kuma ana damfarar ka asibitoci masu zaman kansu da ka gyara na gwamnatin da baka samu wannan matsalar ba kuma dole ka kai ƴaƴanka makaranta kuma ba ta gwamnati ko mai tsada a damfare ka kuma babu ilimin kirki a ciki ba tarbiyyar addini da ka gyara ta gwamnatin da haka bata faru ba kuma kai ne zaka zo kuma dole ka sai generator standby kuma ka rinka sayan diesel ka rinka sayan petrol inda ka bar kuɗin an gyara nefa da baka buƙaci wannan ba yanzu generator ba shine standby ba nefa din ce standby shi generator shi ke aikin 100% ko 80% nefa ce standby saboda duk an sace arzikin kuɗin ba mai jin daɗi a ciki domin su ka'ida shi ne lokacin da duk kuɗi suka karu sai kofofin kashe su kuma su ƙara yaduwa don gulace-gulacen ka za su karu ajanda za ta yi maka yawa na ina son kaza ina son kaza idan suka rabu kuma dole ka rage idan suka rabu kuma dole ka rabu har za ka je abin da za ka ga cewa inda ka tsaya da shi ma da zai ishe ka har ka gama shekarun ka ka mutu amma sai ka ƙara da yawa ko baka yi aikin arziki ba kuma ka mutu ka je a yi maka hisabi saboda haka lallai mu ji tsoron Allah manzo Allah ce inna sharrar ri'a al-khutama mafi sharrin makiyaya shi ne wanda baya kulawa da dabbobinsa wanda yake kora su da ƙarfi yana dukansu wannan sahabi da yake karantar da wannan tabi'i wannan hadisi yace fa iyyaka an takuna minhu ka tsorace kasancewa daga cikin irin wannan makiyaya kaga yana da wani mukami ne a gwamnati ke faɗa masa wannan wannan bai ke nuna wa idan malami ya je wurin jami'in gwamnati zai faɗa masa Allah ne amma ka je a gabansa kai masa addu'a addu'ar munafici kenan in za ka yi masa addu'a ka bari da daddare ka tashi cikin dare addu'ar da kai ma mala'ika zai ce maka abinda ka roƙa masa kai ma Allah baka amma bayan da kai addu'a ofishin shugaban karamar hukuma addu'a ofishin gwamnati addu'a gidan sarki addu'a ina ne addu'a za ka yi wa mutum tsakaninka da Allah a lokacin abin amma me ya za ka kai masa addu'a a gaban sa ya zama tamalan mutum kenan duk kai daga masa sai ka faɗa masa gaskiya kuma kaga izza ta sahabin manzon Allah duk mulkin mai mulkin bai daure masa kai sai ai munai kai dana ai na tabbatar a cikin dattijan malamai a Kano akwai wanda ya sai faɗa gwamnan Kano haka to amma wa ya faɗa ya sai faɗa shugaban karamar hukumar Dala ko na birni da kewaye ko na Gwale ko na Kungosu haka amma waye ya faɗa duk girman sa duk shekarun sa duk limancin sa idan yaje kuma kamar ya tsotsa takalmi kafin ya shiga ofishin shugaban karamar hukuma yo kai da kana tsotsa takalmi a kofar chairman da local government yo ya zai ma ji tsoron ka kuma ara haka wai da ka taho yana ganin an ce mallan ne ya hankalinsa ya tashi sai ka kawo bai takalmi kana dukkawa sannan ku kaza ka zanna da ga da kana da haka shikenan ka zama arha ban ga ni sai bika da yan bulan da yan naira a cikin a cikin ka ji da nauyi da yawa sai ka je ka bude ka ga shikenan kai baka yi wa'azi ba kai kuma baka more wa duniya
wallahi ba za mu samu gyara ba, dole sai mun samu jaruman malamai da su tsaya su faɗa mutane ne gaskiya. Kuma yanzu a faɗa gaskiya dama sai ka cire san rai daga duk abin da mutane za su baka, ka haƙura da abin da Ubangiji ta Allah ya baka, kuma ka saitaita rayuwarka daidai, ka yi saitin kanka, ka ba kanka wata tarbiyya ta suka iya kowace irin rayuwa. Ranar da aka samu shinkafa da salad da naman kaji a ci, gobe idan ba a samu ba za a iya cin zogale, sai ka shirya wa haka. Kar ka ɗauka tunda na saba cin shinkafa da salad, tunda na saba kaza, to ba na cin in sauko daga wannan matsayin. Ba za ka faɗi gaskiya ba in kai wannan. Amma in ka ɗauki matakin a shirye kake, duk abin da ya zo za a tafi a haka, ka saisaita rayuwar, kuma ka saisaita rayuwar matarka akan haka, kuma ‘ya’yanka su san haka, duk mai mu’amala da kai san wannan, ba ka da wata ka’ida cewa dole sai ka sa. Abin da ya samu shi za a yi. Ranar da aka samu gadon kwanciya a kwana, ranar da ba samu ba a kwanta a kan kesu, wata rana ba kabari za a kwana ba. Kuma tsakanin rayuwar da za ka yi ta duniya da kwanan da kai a kan gado da wanda za ka yi cikin kabari, wanne zai biya wa a tsananinka? Dole sai da tarbiyya. Ya ce faɗi yaka an ta kuna minhum, ka kuskura ka kasance cikinsu. Fa kana lahu, sai wannan mai mulki ya ce da shi, ijlis fa innama anta min nukhalati ashab muhammad. Ita zauna kai kana cikin bara gurbin sahabban manzon Allah. Ka ji dan Allah ya zama wannan bakar magana. Idris zauna a kirmuka Allah yi mana shiru. Fa innama anta min nukhalati nukhalafa dusa kenan. Innama anta min nukhalati ashab Muhammad. Kai kana cikin dusa ci baya ma ko da cikin sahabban manzon Allah, baka kai matsayin da zaka zo kai mu wannan wa'azin ba. Kaga rasa dama jijji da kai ne mai mulki kenan. Mai mulki da yake da abokanai, ku fada tare ku tashi tare, ku yakin neman zaɓe, ku raka shi a yi kaza, a tafa, ya je gidanka ya ci abinci, ka je gidanka ka ci abinci, ya je ne. Amma da zaran an rantsar da shi, duk abokanansa sun zama yaransa, sai dai mai gida ya fito, mai gida bai fito ba. Amma ko kallo ba zan tura masa idan su kalle shi da suke kallon shi da kafin ya zama yadda da wannan matsayin ba, sai dai kuma a san da kai haka kuma da sauran. Ai ya fito. Ai gaskiya ya shiga baya san kai masa magana. Har kawai ya zama dodo. Amma da kai wani dodo, ai ya fito. Ai baya san kai masa magana yanzu. Ai jama'a sun masa yawa. Menene wai yanzu tun da ya zama shugaban karamar hukuma baya da aboki sai shugaban karamar hukuma dan uwansa. Tun da ya zama gwamna baya da aboki sai gwamnoni, tun da ya zama commissioner baya da aboki sai commissioner, tun da ya zama permanent secretary baya da aboki sai wannan. Ana nan sai ka kare shugaban ka kuma sai ka sauko. Wannan kuma abokanan da kuma sai kuma ku sake ya za ku yi kenan. Wani girman kai ne masu mulkin mulki? Mulkin ne ba taɓa yi ba daga kanka aka fara sai saka haka ranga jiji da kai. Ai dukkan wanda kaga cewa wai kawai dan ya samu mukami ya zubar da abokanansa dama ba ya da mutunci, dan ya samu kuɗi ya zubar da abokanansa dama ba ya da mutunci. Menene kuma sai su zama abokai, sai su zama yaran mutum kawai sai dai a aike su a daka musu tsawa, ba sai su yi magana ba, sai su ba da nasiha ba, sai su ba da shawara ba. Sai an samu mai karfin halin da zai yi masa magana sai ka yana kallon ka kuma mamaki ki a ya kai duk cikin abokan ladan ko nawa kai kadai ne kake ta wurin kai kai ne zaka ba da shawara yanzu kallon da zai ma haka ke cewa bil sani hali yace ijlis fa inna ma anta min nukhalati ashab muhammad fa qala sai sahabin yace da shi wa hal kanat lahu nukhala tsammanin ka sahabbai suna da dusa dukkan su samfuri ɗaya ne dukkan su al'umma sai guda zurriyatan ba'dha min ba'din innama kanat an-nukhalatu ba'dahum wa fi ghayrihim ai in ka tsi ma baya da dusa to ai wannan a wadanda za su biyo bayan su kenan amma ba a cikin su sahabbai ba dukkanin su bai daya suke dukkanin su da al-muhajirun da al-ansar Allah ya radiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum gaba daya su kenan jannatin tajri tahta al-anhar khalidin fiha abadan zalikal fawz alazim Allah ya hada su gaba daya yace gaba daya mu so reporter gaba daya an yafe musu gaba daya kaza a cikin su zaka ci akwai wani balgurbi ba wani balgurbi cikin sahabu ba wani balgurbi kaga wannan sai yake nuna mana ada na cewa ashe idan wani mai mulki na farna ya kamata ya faɗa masa wannan faɗa masa dan ko matsayi ne dan abinda wani malam wanda zai iya faɗa wani ba zai iya faɗa ba a inda waje je ya rawa aka ba shi lada wani in ya rawa mai za a yi masa wajen duka za a yi masa to sai mutum ya lura da irin wannan hikimomin ya kiyaye wallahi akwai malaman da sun isa su je su tsare gona su faɗa masa kuma ba abin da zai faru sun isa su je su tsaya gaban sarki su faɗa masa kuma ba abin da zai faru kawai su ne matsorata suka tilasta mu muke kumfan baki, inda sun faɗa da ba za mu ce komai ba, amma larura ta sa muke faɗa mu kila da shekarunmu da wadatuwar iliminmu da hikimarmu da azancin zancenmu bai kai mu faɗa ba, amma tunda sun ki faɗa a tsaya a mutu haka, mu dai da a tsaya an mutu haka kawai waɗansu sun kai sun baro, to gara ma duk abin da zai faru ya faru mu za mu faɗa ne. Amma ina dalilin wadanda zai ki faɗa? A ko wanda yake da shekaru da rawani da kwagiri da kandirin da zai riƙe ya je ya tsaya ya kafa sandar a gaban teburin gwamna ko a gaban teburin kwamishina ce abu kaza da ake bugai dace ba, an saba aya kaza an saba kaza, ga irin muridan nan masu riƙe takalmin malam daga baya sun zazzare ido shi yana da insecurity cewa malamin ba yana da irin muridan nan ba, ko ɗaura kwari zai ji za ka ga muridai yiwu an tafi to ce ba zai je da su, a miƙo masa ruwa a miƙo masa kwalai sai ban ruwana da ruwanku ban ruwana da koka kolan ku, wannan ba shi ne a gabana ba, a gyara al'amurra. Allah ya ce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ga abinda ke sa mulki ya dore shine adalci, ga abinda ke sa mulki ya karye shine zalunci. Allah bai yarda da zalunci ba, dan haka ya fara haramtawa kansa zalunci kafin ya haramta shi gabaki. Ya ibadi inni harzamtu zulma ala nafsi, kaga ya fara kidar ya haramtawa kansa, sannan yace da bayi fala tazalamu, kar ku yi zalunci, wajaltu bainakum muharraman fala tazalamu. Duk malamin da ya faɗa haka sai mutuncin sai ka wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi. Al-Ashir an Huzaifata radiyallahu an an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala wallazi nafsi bi yadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusikanna Allahu an yab'atha 'alaykum iqaban min thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasanun. Wannan hadisi an karbo daga Huzaifa ibn al-Yaman, Allah ya kare shi gare shi, daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi da iyalan gidansa. Qala yati wallazi nafsi bi yadi, ina rantsuwa da wanda rai nake hannunsa, la ta'murunna bil ma'ruf, wallahi lalle ku yi umarni da kyakkyawa, wala tanhawunna 'anil munkar, wallahi lalle ku yi hani daga mummuna, aw la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaykum iqaban minhu, ko kuma yayi dab ya kusata Allah ya aiko muku da wata hukuma daga wajensa. Wace irin hukuma? Wadansu malamai suka fassara cewa sune azzaluman shugabanni, wadansu malamai suka ce fari, wadansu malamai suka ce cutuka, wadansu malamai suka ce karancin amfanin gona da yawan mutane. Ko menene dai Allah na iya aiko wa mutane in ba a umarni da kyakkyawa, ba a hani daga mummuna? Yace summa tad'una, idan ya aiko muku da iqab da hukuma din daga wajensa, sannan sai ku yi ta roƙonsa kuna kiransa, wala yustajabu lakum, ko ba za a ansa muku ba. Saboda idan aka ce ga wani laifi da yake jawo masifa, sai mutane suna laifin sai masifa ta zo, to irin wannan ko kun yi addu'a, addu'ar ba za ta ɗauke masifar ba sai kun daina laifi. Abinda mutane ba sa ganewa ke musamman malam Bahaushe, komai sai a ce ai abin sai du'a'i, ai abin sai addu'a. Za ka iya kawar da barna da annanka dame, za ka tsaya kana wani sai du'a'i sai addu'a, sai du'a'i sai addu'a. Mutane ko 500,000 a karamar hukuma, ko waɗansu 'yan majalisar karamar hukuma su raba kuɗinku, kuma duk kun sani, malamai sun sani, hakimai sun sani, dagatai sun sani, yara maza da mata kowa ya sani, kuma sai dai ku san kuna cewa sai du'a'i. Tsarin mulki ya ba ku dama, idan an samu kashi biyu cikin uku za ku iya jefa ƙuri'a ku ce kun sauke shugaban karamar hukumar, ku shirya sake zaɓe. Duk inda aka sauke wannan, aka sauke wancan, karamar hukuma biyu cikin ƙananan hukumomin Kano, wallahi sauran sai sun yi kaɗai sai su fara. To amma in sanin kowa ne a ƙananan hukumomi, ba maganar aiki ake ba, magana sai ta idan rabon karamar hukuma ya zo za a raba. Za a raba tsakanin chairman da kansiloli da waye, kowa a bashi daidai shi, a rinka raba kuɗi a buhu. Akwai majalisar karamar hukumar da muka samu cikakken rahoton cewa leburan da ke wajen ba cinikin buhu yake, ka san meye cinikin buhun? Saboda yan an zo rabon kuɗi din nan, kowa zai sai buhu a wurin wannan masinja tsakanin shugaban karamar hukumar da nasu. Haka ake raba kuɗin a buhu, irin kuɗin nan da ake samu na rabeno, an karɓo kuɗin tasha, an karɓo kuɗin kasuwa, an karɓo kuɗin wane ne, an yi waye waye waye, haka ake raba su a buhu a ba kowa nata. wani lokacin kuma haka za a karbo daga banki a buhu a ba kowa na sa, tunda ba kowa ne ya san mu'amalar banki a cikin su ba. A je a fito da su, in an fito da su sai a kasa akan tebur sai abin da take tsasa. Shi yasa a ƙananan hukumomi ake tafiya wuki'an tun ranar Alhamis, ko ba a dawowa daga wuki'an sai ranar Talata. Ma'ana Laraba da Alhamis sun kenan za a yi aiki. Da dai ƙananan hukumomin ƙauye kaɗai. In daga garan nan ƴan majalisa sun shiga majalisar ƙaramar hukuma ta cika, to lallai kuɗi ne suka rabonsu ya zo daga gwamnatin tarayya kenan, za a karkasa kowa ya amma ba wannan ko ba wannan shi kenan. Sai dai mu tsaya mana ai Allah ya gyara, ai Allah ya kiyaye, wallahi muka tafi a haka ba zai kiyaye ba, ina faɗa muku gaskiya, idan mai bala ku umarai kyakkyawa ku hannu daga mummuna ba. Ba ƙaramar hukumar da ba malami, ba ƙaramar hukumar da ba haƙƙi, ba da gaske, ba mai unguwa, ba wasu. Dan me ba za a haɗu ba a je a faɗa shi kamar ƙananan koma a yi tawaye a yi rikici, sai an yi rikici sannan za a baka haƙƙinka. Ba wanda za a ba haƙƙin sa yanzu a Najeriya daidai wanda da in ba ya zama ɗan sababi ba. Allah kuwa in ka zama ɗan sababi haƙƙinka zai fito, amma baka zama ɗan sababi ba shikenan, ka tsaya kana sai du'a'i sai du'a'i, kai ta addu'a fa la yustajabu lakum, haka manzo Allah ce za ku yi ta addu'a ba za a ansa muku ba. Yau tun yaushe muke addu'a? Tun lokacin shagara yake addu'a har yau. An canja wannan, a canja wannan, an canja wannan, a canja wannan, saboda ba ma ɗaukan matakin da suka dace, saboda mai talakawan sun lalace ga cutar junansu, ga haɗincin junansu, ga keta da mugunta, ga shi kuma idan wannan ya sato ɗan kuɗi sai zo ba wannan naira 100 ba wancan naira 20 ya ba wancan tsohon rigarsa, shi kenan magana ta riga ta ƙare, shi ne musamman kirki yana alheri, mutum ne na jama'a. Rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasan. الحادي عشر عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم حديثي نقوم شان ديا daga ابو سعيد الخدري الله تكاري دا غريتي daga manzon Allah صلى الله عليه واله وسلم ياتي افضل الجهاد كلمه عدل عند سلطان جائر manzon Allah ce mafi fitin jihadi kalimatu adlin inda sultanin jair kalma ta adalci kalma ta gaskiya inda sultanin jair a wurin mai mulki wanda yake azzalimi, jair azzalimi mai zalunci kenan, mai handama da babakir gyara ko kuma a san yadda za a yi, wallahi dole ya gyara. To amma shikenan tunda kun tsira ku malamuni shikenan sai ku kyale talaka suna shan wahala. Shi yasa Allah kuma ba zai ba ku kwanciyar hankali ba, ka samu nutsuwa a zuci dai ka ji daɗin kuɗin ka more ba zai yiwu ba, ga kuɗin tuli kuma ba za ka ji daɗin su ba. A ga yau kun yi shiru ba ku kabbara ko. Afdalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair rawahu abu daud wa tirmidhi wa qala hadithun hasan. Al-thani ashara hadithi na 12 an abi abdullah tariq ibn shihab al-bajali al-ahmasi radiyallahu anhu an karbo daga abu abdullah shine tariq ibn shihab البجلي دان قبيلة بجيلة قبيلة تشين قبيلة لاربوا الأهمسي وتشين الأهمس ابن الغوث دي دي تشين كاكا ننسى كنا أنا دنجن تشزوا دي دي تشين كاكا ننسى الأهمس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للي ونمتن ياتن بيمن زن الله سرد أمشي سبت غريسي وقد وضع رجله في الغرزي wannan mutumin ya riga ya sanya kafarsa a cikin likafa, shine likafa ko idan sirdi idan in anda ake dora kafa din nan shine likafa, ya sanya kafarsa cikin likafa zai hau abin hawansa kenan, ya tambaye manzon Allah ayyul jihadi afdalu wani jihadi ne mafi fiti, kada sai manzon Allah ce kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir kalma ta gaskiya a gaban shugaba azzalimi. Kankaka jihadin da ba sai kaji ka zubar da jini ba, kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir kalma ta gaskiya a wurin shugaba wanda yake azzalimi, a je a faɗa wa shugaba wannan kalmar yana daga cikin mafifitan jihadi. A wani hadisin manzo Allah yake cewa afdalul jihad an yujahida ar-rajulu nafsahu wa hawahu, mafificin jihadi mutum ya yi jihadi da kansa, ya yi jihadi da son zuciyarsa, ya ga ya watsar da son zuciya, ya buga sija. Wannan hadisi rawahu an-Nasa'i bi isnadin sahihin, ina nufin hadisin kalimatu haqqin 'inda sultanin ja'ir, wanda ya rawaito shi Imam an-Nasa'i da sanadi kuma wanda yake sahihi. Al-qard bi ghaynin mu'jamatin dagha mai tugo a sama, maftuhatin gata da fatha, thumma ra'in sakinatin gara kuma mai tsauri, thumma zayun sannan ga zaira, wa huwa rikabu kauril jamali, shine rikab, wato likafa kenan ta kauril jamal, ta sirrin rakumi. Idza kana min jildin, idan an yi shi da fata, aw khashabin ko katako. Wakila a wani kaulin aka ce la yahtassu bi jildin wa khashabin, baya kebantuwa da wanda aka yi da fata ko katako, kowane iri ne, inda likafa ce shine al-gharb a larabci, al-gharb. Wa kaga, wato kaga lokacin da wannan sahabi ya wannan tambaya, kamar lokacin ina zai kamar zai ji yaki kenan, ya yi haka, ya sanya kafa tsalikafi kafin ya ɗaga kafar ya hau, ya ce manzan Allah ayyul jihadi afdalu, so yake a ce tafiya akan doki. Sai manzan Allah ce kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir, wai me yasa baka matsa ma shugabanni? Saboda idan shugabanni suka gyaru, jama'a za su gyaru da su, amma in shugabanni ba su gyaru ba, jama'a za su yi wahalar gyaruwa. Saboda shugaban guda ɗaya zai magance maka matsaloli da dama daga cikin matsalolin al'amuran gudanar aiki, da dama idan aka samu shugaba guda, shugaban karamar hukuma ne, kwamishina ne aka samu, daidai da principal mai kyau, sai ka samu makarantar su ta fi sauran makarantu inganci. To shi yasa shugaba ke da tasiri wajen gudanar da rayuwar jama'a. To kuma shi shugaba idan ya yi adalcin nan, fa sakamakonsa shi ne gidan aljanna, kamar da in yi zalunci kuma, to kuma sakamakonsa shi ne gidan wuta. Abinda manzon Allah ce, ya Allah, ya Allah, dukkan wanda ya ji binci lamarin al'ummata ya tausaya musu, to ka ci tausayansa. Haka manzon Allah ya faɗa ba, ya ce ya Allah, ya Allah, duk wanda ya ji binci lamarin al'ummata ya musguna musu, to ka musguna masa. Sai a kyale ka? Ba biyan da za a yi Allah ya kyale ka, bayan manzon Allah ya maka wannan addu'ar. Ka yi zalunci a kyale ka, ba zai taɓa yiwuwa ba. In an samu shugaba tsayayye fitacce guda ɗaya, sai kowa ji daɗi. Amma sai a zama abin nan kawai wai masu gaskiya su ne ɗaya ko ɗaya cikin dubu. Ɗaya cikin dubu shi ne zai zama abu buga misali. To kuma duk wanda yake shugaban ƙaramar hukuma yanzu ya zaɓo ya tambayi da waɗanda suka yi shugabannin ƙananan hukumomi daga lokacin Babangida zuwa lokacin Abdulsalam. Ai, suna nan da yawa. Kuma akwai waɗanda a cikinsu suka yi ha'incin da yawa. Akwai kuma wanda suka kwatanta gaskiya, tsakanin wanda suka yi ha'inci suka yi sata da wanda suka kwatanta gaskiya ba su yi sata ba. Yanzu idan ka kalle su, wallahi sai ka ga cewa waɗanda suka yi gaskiyar nan ma sun fi kyanka ba. Saboda kuɗin da aka yi na ha'inci, Allah ba ya sa musu albarka, dandana suke karewa, dandana suke lalacewa. Saboda kuɗin sata ne ba a jin tausayinsu, sai mutum ya sai motar miliyan biyar. Tunda sabuwa ce baya duba ruwa, baya duba bakin mai. Ana nan wata rana ta yi a kan ya sai ta yi nokin sai ta buga. Daga lokacin kuma an shiga matsala, kuma dole dai in yana sai ya ji daɗi ya sake sai mata ta miliyan biyar. Tuka kuɗin sun zo duk garin banza ya ƙare a farau-farau ɗin mofi. Shi a nan gidan duniya kuɗin ba su yi albarka ba, kuma lahira kuma sakamako yana nan yana jiran. So ake ka zama shugaba mai adalci. Shi yasa mu wai da suke magana democracy, mun san ƙarya ce, ba democracy ce ba. In democracy irin wadda turanci suke yi, ga Bill Clinton shekara takwas yayi yana gwamna, yanzu kuma na cikin shekara ta takwas yana shugaban kasar America, amma baya da gida mallakar kansa. Yanzu abokanansa ne suke har suka raha da kuɗi za su sai masa gida, abokanansa cewa kar ya kammala shugabanci kuma ya koma gidan haya. Jifa shekara takwas a gwamna, shekara takwas a shugaban kasa, kuma irin America. Amma baya da gida, wai ko min ajaibin jahar. Ina karanta wata mujalla, wato abin mamakin abin nan, Yasir Arafat yana da mai bashi shawara, wani tsohon ko sakarkare ne na Majalisar Ɗinkin Duniya, shine mai bashi shawara akan harkokin siyasar sa da sulhu da abin nan. Albashin da yake bashi a wata, shi Yasir Arafat ya ninka albashin Bill Clinton sau uku. Min ajaibin dahar kenan. democracy din da yanzu mutum zai hau shugaban karamar hukuma ko ya zama kansila din da na ya canja kama cikin lokaci kankani. Wace democracy ce ake a nan gudu? In banda ƙarya kawai da zalunci da ha'inci. Gashi nan 'yan majalisa ana kutufo a majalisa. Haka shugabanninmu mahaukata ya za a yi mu da yi abin kirki. Ana kutufo a majalisa. Kawai wani ne ya ce yadda aka yi bincike a majalisar dattijai, a dawo majalisar wakilai mu ma a bincike mu. Kawai sai wani ya kai masa kutufo. Suka zama 'yan dambe, wannan kuma su ne shugabanni. Allah sai mun ɗauki matakin gyara. Wallahi kowa ko magarmar hukumar sai ɗauki matakin gyara. Ku haɗa kai da limamai. Da waɗansu attajirai masu ƙarfi masu ƙarfin zuciya, da waɗansu malamai 'yan zafi-zafi haka, da dattijai kuma za su ba da shawara ta gari, don ba kullum ake ɗaukar zafi sai a ɗauki matakan da suka dace in mutum yake ana zafafawa, ana har a kai inda za a kai. Wallahi in muka tashi muka ce sai an gyara sai an gyara. Ba a cikinmu suke rayuwa ba, ba mu muke ba a cikinmu suke yin aure ba, ba kuma waɗansu 'yan adam ne daban ba mu ba. To don me kawai za mu kyale waɗansu mutane su kai musu baro a jefa mu cikin wahalar rayuwa. Dole sai fa an yi inkarin munkarin, wannan shine inkarin munkarin. As-salisa ashara an ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inna awwala ma dakhala an-naqsu ala bani Israil annahu kana ar-rajulu yalqa ar-rajula fa yaqulu ya hadha taqillah wa da'a ma tasna fa innahu la yahillu lak thumma yalqahu min al-ghadi wa huwa ala alihi فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم إلى قوله فاسقون هل يزوى قفج فاسقون ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأثرنه على الحق أثرا ولتكسرنه على الحق كسرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن كراتين يو فدول اي زافي دا حديثن هكا سيكي تفيا والله بارك جو wannan hadisin hadisi na sha uku an karbo daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kare yadda a gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sira da amincin Allah ya tabbata gare shi yace inna awwala ma dakhala an-naqsu ala bani isra'il sanadai farkon abin da ya fara shigar da tawaya cikin Banu Isra'il farkon lokacin da tawaya ta shiga cikin su menene ya dawo annahu kana ar-rajulu yalqa ar-rajul mutum zai hadu da mutum dan uwansa ko abokin sa fa yaqulu ka ji ya ce da shi ya hada ya wannan bawan Allah ittaqilla ka ji tsoron Allah ka tsare zokokin sa wada'a ma tasra ka daina abin da kake aikatawa na sata kudin jama'a ka dina abin da kake na zinace-zinace da sata da shan giya da abin da bai dace ba fa innahu la yahillu lak bai halatta ba gare ka kai wannan thumma yalqahu min al-ghad gashi ji ayi masa wa'azi yau kuma sai ya hadu da shi wa huwa ala halihi yana kan halin sa na jiya da ya masa wa'azi bai canja ba fa la yamna'u zalika an yakuna akilahu hakan baya hana kuma ya ci gaba da zama abokin cin abincin sa wa taribahu ko abokin shan abincin sa wa ka'idahu ko abokin zamansa sai hira. Mai manzon Allah yake nufi da wannan hadisi in kai masa wa'azi yau kai gobe kai jibi bai ji ba me ya rage illa an ya kona fasikan fa ya jibu hidranu ba shi kenan ba mai hadari ma haka yake fa ya jibu hidranu ba makara ba a aiwatar da aikin da ya tuntuni fa ya jibu hidranu wa ya kauna cewa fasiki yau yace gobe sai ya hadu da shi kaga sun zauna sun ci abinci sun zauna sun sha ruwan sha ko kuma gwada tare sun zauna suna hira tare bayan je ka masa wa'azi ya kici shekaran jiya da shekaran jiya wancan duk kayi ya kici amma kuma duk da haka kuma baya hana ka zauna da shi kai kaza da shi kai kaza da shi me ya faru daga nan falan ma fa'alu zalik yayin da suka aikata haka ضرب الله قلوب بعضهم ببعض سي الله يبقى زكاتن سو دجونا ثم قال سنتي لؤن الذين كفروا an tsinewa waɗanda suka kafurta min bani Isra'il cikin bani Isra'il Yahudu Nasara an tsine musu ala lisani Dawud a kan harkan annabi Dawud shine littafin Zabura wa Isa ibn Maryam da kan harkan annabi Isa ɗan Maryam shine cikin littafin Linjila zalika hakan da aka yi musu la'antar da buga zukatansu da juna bima asau saboda abinda suka yi na sabo wa kanu ya'tadun sun kasance suna ketare iyaka kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu sun kasance ba sa hada junansu munkarin da suka aikata dan uwanka ya aikata munkari baka hana shi dan uwanka ya sata baka hana shi a kasuwa kuna jerin kasuwa ɗaya da mutum kai baka al'usu dan uwanka nayi baka hana shi ya kamata idan layin ku na rumfunan kasuwa kuna sayar da omo kuna sayar da gishiri kuna sayar da maki sai wani ya zo zai bata muku kasuwanci sai ya ɗauki omo sai ya garwaya da wani abu sai ya ɗauki fulawa sai ya haɗa da wani abu sai ya ɗauki takin zamani ya haɗa da tsakuwa to nan take sai ku taka burki ku ce wallahi dole sai ka tashi daga nan amma in kuka ce mu ba za mu hana babu ruwan mai je kayansa la yatana hauna an munkarin ku a duhu haka suka kasance suna yi ba su hana juna ɓarnar da suka aikata labisa ma kanu ya fa'alun tir da abin da suka kasance suna aikatawa tara kasiran minhum zaka ga da yawa cikinsu يتولون الذين كفروا صنع غوين باين كفري سو غوين باين كفري اكن ينقون سمومني نواني يو دقا سكين جامعان قمنات اندسكي واقو باسن جامع بايا اي ودن كي شريع نواني يو ودن دسكي تيما كواقو باسن دسكي غوين باين سو جامع فتر شريع اقوما سو فتو اريديو سو فتو اجريد اسكين سو حفن سو جوجي دواي دواي سو لنك ميمي تا ابن دا باسن جيكي فتا اقو ابن دا ارنن كسرن سكي فتا ينكدو tara kafiran minhum yatawallawna allazina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum tir da abinda hannayensu suka gabatar ko kawunan su suka gabatar an sakhita Allahu alaihim wa fil azabi hum khalidun Allah yayi fushi da su kuma za su dawoma cikin azaba walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilaihim mattakazuhum awliya da ta gaskiya sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon Allah sun yi imani da abin da aka saukar mattakhazuhum awliya da basu mara kafirai baya ba wajen kin shari'a da basu mara kafirai baya ba wajen iyakan yan uwansu mummune walakin katsiran minhum fasiqun sai dai da yawan su fasikai ne manzo Allah ce thumma qala sannan manzo Allah ce kalla bu saurara wallahi la ta'murunna bil ma'ruf wallahi lalle ko dai ku rinka umarni da kyakkyawa wala tanhawunna anil munkar ko ku rinka hana munkari ممونة ولا تأخذن على يد الظالم والله كوكو لكي هنن الظالمي دي كربي وهنن جزالن ولا تأثننه ألا هكا أطرا كو ترسا ساشي أكم بين قسكيا مدقا ترسا ساوا ولا تكسرنه ألا هكا قصرا كو تقيت أيكا سسزنتو نقسكيني مدقا تقيتا وكريت جزالن أولا يضربن الله بقلوب بعضكم على بعض كو ألا يبقى زوتيو ينكو نجونا kai kana kin wannan wannan kin wannan ga rumfar ku tana fuskantar juna kowa zama abokin adawar juna ga gida kuna fuskantar juna kowa zama abokanan adawar juna ga kuma kofta a kasuwa ga kuma kofta a office ga kuma kofta a unguwa ko bakwasan juna kuna kiyayya da juna thumma la yal'anannakum sannan kuma Allah zai la'ance ku ya tsine muku kamar la'anarmu kamar yadda ya tsine musu rawahu abu daud da at-tirmidhi وقال حديث حسن ابو داود الترمذي suka ruwaito yace hadisi ne hasan hadha lafzu abi dauda wa lafzu at-tirmidhi wannan lafazin abu dauda kenan amma a lafazin tirmidhi qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace lamma waqat banu isra'ila fil ma'asi yayin da banu isra'ilawa suka fada wa ayyukan sabo fanahathum ulama'uhum malaman su suka yi yunkurin hana su falam yantahu busu daina ba fajalasuhum sai su malaman suka ci gaba da zama da su fi majalisihim a wuraren zaman su wa wakaluhum suka rinka cin abinci tare da su wa sharabuhum suka rinka shan abinci tare da su fa daraballahu quluba ba'dihim bi ba'd sai Allah ya buga zukatan su juna wa la'anahum ala lisani daud wa isa ibn maryam yala ante su akan harkan annabi daud da kan harkan annabi isa dan maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun wannan ko dan sabansu da kuma ta'addanci da suka yi فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم da manzon Allah yazo daidai nan gurin sai ya tashi zaune wa kana muttaki an da ake shin gidai ke yana magana da yazo daidai nan sai ya tashi zaune aiki yayi aiki wa'azi yayi wa'azi fa kala sai yace la wallazi nafsi biyadi ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa hatta ta'thuruhum alhaqqi atra sai kun tilasta su kan bin gaskiya matukar tilastawa me kuka ce sai kun tilasta su wajen su bi gaskiya matukar tilastawa ba ku san gidan kansulolin ungwanku ba ne ba ku san gidan kaimomin local government ku ba ba ku san gidan commissionerin ku ba dole gangami za ku rika yi kuje ku tilasta mutum ya yi gaskiya ko ya kasa samun kwanciyar hankali daga wurin ku ku tilasta mutum ya yi gaskiya kuma a samu wani ya mutu cikin azzaluman kwamishinoni, azzaluman tiyamomi, azzaluman gwamnoni, azzaluman ministoci wani ya mutu a kashe wasu gaba daya an yi watsi da gawarsa. A zuwa faɗa muku wani ya mutu da idan ala ce waye wani ta yawa wannan azzalumin can Allah raka taki gona. Ba ku je sallah ba, ba ku je jana'iza ba, ba ku je kaza ba, a nemi malamai a rasa, a nemi dattijan mutane a rasa, a nemi kowa a rasa. Sai dai danginsa mutum uku ko huɗu don karya musu wari su ɗauki su su kai shi kushe wata su jefar su aji. Ai ba wanda zai biya muku wannan kuma. Ya zo neman aure a unguwa a hana shi. A ce an ji kai azzalumin shugaban garin hukuma ne tun da ka hau ko kwalbati ba kai ba. Ko magudanar ruwa ɗaya ba ka gyara ba. Ba wata firamare da ba abin da ya canja. Ta haka mu a nan unguwar ba za a baka aure ba. In ma iyayen yarinya sun yi taurin kai sai ku je ku zagaye iyayen yarinya mu a nan unguwarmu ba za a yi mana rashin mutunci ba. In za ku bashi aure ku tashi daga nan ku koma ungogo ko ku koma multara ko dawanau. In ku je can ma yan multara da dawanau na ungogo sun tashe ku kuma ku kara can ku yi wani waje kuma daban. Wallahi dole sai an yi wannan. Sai mu unguwar masu mutunci sai ba mu san rashin mutunci. Ya mutumin daga halinsa ga halinsa ku bashi ya. Mu ku ci fa ba za mu zo ɗauran auren ba in an dai sai kun bashi kar ma ku sanar da mu. Ranar da duk za a yi wani ɗan zafi ya rike lasu duka masallaci za a yi ɗaura aure wani azzalumi zai aure. Wai kunyar su kuke ji ne don Allah duk cin mutuncin mu da suke wai kunyar su kuke ji. Hadisi na ƙarshe Ar-Rabi'a Ashara wanda a kansa za mu tsaya. An Abi Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu qala ya ayyuhan nas innakum latakra'una hadhihi al-aya وتضعونها على غير موضعها ابو بكر yace ya ku mutane kuna karanta wannan aya kuna sa ta inda ba nan ne mahallinka ba mece ce ayar ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum ya ku wadanda suka yi imani ku ji da kawunan ku la yadurrukum man dhalla idha hadaytum wanda duk ya bata ba zai tutar da ku ba in ku kun shiryo kun ji yadda ayar take cewa sai waɗansu suka ɗauka in dai ka gyara kayanka na kowa ma ya bari in ka yi sallah daidai dan wani bai je ba me zai dame ka alaikum anfusakum ku ji da kawunanku la yadurrukum man dhalla wanda duk ya bata ba zai cutar da ku ba idza hadaytum in ku kun shiryo da sahabbai suka ɗauke ta a wancan matsayi ko tabi'ai suka ɗauke ta a wancan matsayi ba ku karanta ba ku fahimci ayar ba ne ba wa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ni naji manzon Allah yana cewa innan nasa idza ra'u adh-dhalima mutane idan suka ga adh-dhalimi fa lam ya'khudhu ala yadayhi bisrika hannayansa sun hana shi zalincin ba aw shaka an ya'ummuhum Allahu biqabim minhu saura kiris kenan Allah ya gabe su da azaba su duka ashe idza hadaytum za ku yi wa'azi kenan shine wani malami ke cewa da aya take ku ji da kawunan ku wanda ya bata ba zai cutar da ku ba in kun shiryu yace to ma'anarta ko ba za ku zama shiryu ba sai kun yi umarni da kikkiawa kun hana mummuna amma idan shiryar da baka umarni da kikkiawa baka hana mummuna baka zama shiryu ba dan da haka min kamalul ihtida al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wannan hadisi Abu Dawud ya rawaito da Tirmidhi da Nasa'i da sahihai sahihai abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yarda mana assalamu alaikum wa rahmatullah yi wasa da matarsa har sai ta sa masa kayan mata ta sa masa sarka wato na jati yayi na jati kita to shi ma yake gargadin hadisin wato kaga hadisin da manzo Allah yake cewa Allah ya lahanci masu kamance shi ne da mata cikin mazaje ko masu kamance shi ne da maza cikin mata yake duk dai wasan da za a yi kar a sa maka kayan mata nau'ikan wasan ba suna nan da yawa ba sai ku canja da wani sauna kar ka shiga gargadin hadisi yaya abubuwan da ake sawa wanda za ka ga an ce wani bangare na cikinsa akwai gold idan dai gaba ɗaya da sarƙar da abubuwan gaba ɗaya gold ne to ya zama haramun kenan namiji ya sa an gane ku amma idan ya kasance kamar sinadarin da aka yi sarƙar da shi wani abu ne daban amma ruwan da aka daga ruwan gold aka sa kuma a ce wannan babu ne tunda babu abin da aka yi abin nan ɗinsa ne dusar gwal kenan suke cewa to kamar wannan babu ne wannan yace menene al-tul da al-mihun da al-matani da al-fasal wannan surorin al-qur'ani ne malaman ulumul qur'an suke kasa surori gida hudu kashi na farko kashin da ake kira al-tiwal su ne surori dogaye wanda surori ne guda bakwai suratul baqara da al-imran da suratul nisa da al-ma'ida da kuma suratul an'am da kuma suratul a'raf to cikon da bakwai ce aka yi safari waɗansu malaman suka ce da al-anfal da at-tauba idan an haɗa su da juna su ne cikon bakwai waɗansu kuma suka ce a suratul yunus ita ce cikon da bakwai an gane ku to amma al-mi'un sukan ce al-mi'un ga dukkan surar da adadin ayoyinta ya wuce ɗari amma ba ta kai yawan ayoyin waɗancan guda bakwai da muka kirga na farko ba to irin wannan suna ake kira al-mi'un cikin surorin al-qur'ani al-masani kuma wadda ayoyinta ba su kai ɗari ba amma dai suna da yawan da suna tabbata ɗari kamar 80-90 da sauransu an sa musu suna al-masani saboda ba su da yawa mutum na iya maimaita surar sau biyu ko sau uku lokaci guda ba tare da ya gajiya ba ba kamar dogaye ba amma al-mufassal kuwa surorin da ake kira al-mufassal sune daga suratul hujurat zuwa suratul nas ana kiransu al-mufassal a cikin al-qur'ani daga suratul hujurat zuwa karshen suratul nas sune al-mufassal to an kasa su kashi uku akwai tawalul mufassal akwai awsatul mufassal akwai kisarul mufassal tare da fatan ka fahimta wannan kuma wani nassi ne ya rubuto ga alama kamar nassin cikin risala ne in dai ban manta ba yace wal aymanu billahi arba'atun fa yamina li tukaffarani wa huwa an yahlifa billahi in fa'altu aw yahlifu li fa'alanna wa yamina li la tukaffarani idahuma lahu al yamin wal ukhra al halif mutaammidan al kadhib aw shakkan fa huwa athimun wa law tukaffaru dhalika al kaffaratu wa liyatub min dhalika ila allah subhanahu wa ta'ala a jumlatin abinda aka faɗa nan rantsuwa iri uku ce rantsuwa guda biyu ana musu kafara guda biyu kuma ba a musu kafara guda biyun da ake wa kafara shine mutum ya rantsa da Allah cewa in nayi kaza sai ya rantsa da Allah cewa ba zan yi kaza ba misali sai ya zo ya aikata ko ya rantsa da Allah zan yi kaza kuma sai ya zo bai ba shine ko wallahi ko ba zan je kasuwa ba idan ya je kasuwa gobe kafara ta kama shi wallahi gobe zan je kasuwa idan bai je ba ka kafara ta kama shi sai dai in ya ce insha Allah to irin wannan duk ana musu kafara wa yamina la tukaffara ni wadanda ba a yi musu kafara shine laghul yamin laghul yamin kuma shine mutun ya rantsa ba da niyyar kullun rantsuwa a zuciya wallahi zan yi kaza wallahi ba zan yi kaza ba an gane ku tabiyan daga cikin waɗannan da bai wa kafara ita ce al-hadith muta'ammidan lil-kadhib mutumin da ya rantsa da gangan yana nufin ƙarya an tambaye shi jiya ka je wuri kaza bai je bai ce na je sai an haba ma ne ce wallahi tallahi ka ga rantsuwa ce bisa ƙarya wannan ba kafara da za ta iya kankare mata zuwa ya sa ba ce mutum yayi kafara ba dan laifin ta fi karfin kafara abin da zai kankare shi ne gaskiyar toba a cikin zuciyar mutum ya koma zuwa ga ubangiji ita istighfari an gane ko Allah ya tsare yace to wai idan mutum ya dauki alkawari kuma yazo ya saba zai kafara sai kafara mana in dai ka alkawarin matakar da rantsuwa ce amma alkawari kadai baya sa kai yi kafara sai inda rasuwa. Eh, to wannan za a tambaya ka ce, amma an cika kafara? In zai kafara zai daina daga cikin ababai guda uku, ko ya ‘yantar da bawa mumuni, ko ya ciyar da matakinai goma, ko ya yi musu tufafi, wannan duk zaɓi aka bai. Idan ya kasa yin ɗaya daga cikin al’amuran guda uku ne, sai ya yi azumi na kwana uku. Ba wai daga farko mutum zai je ya azumi ba, sai in ya kasa yin ɗaya daga cikin al’amuran guda uku baya da halin yin su, sannan ne zai azumin kwana uku. Ya halatta ya ce na kai a masallaci da wannan karatu kamar tsaye da tsohuro ɗin? A cikin masallaci kan haramun ne, nan cikin kwaliyar masallaci da dukkan ginin da yake biyo masallaci kamar filin nan nan baya. Amma waɗanda suke can garin kaga kofar yau yannan gidan suke, ba a masallaci suke ba. Ko da haka suna sauraron karatu suka sha tsohuro da su, ko suka tsaya ba za a ce sun yi cinikai a masallaci ba, amma nan cikin masallaci kan haramun ne. Manzo Allah ce, in kun ga mutum yana cinikayya a masallaci, ku ce kar Allah ya sanya maka albarka. In kun ga mutum yana cigiya a masallaci, jama'a abu kaza nawa ya faɗi, wanda ya gani ya kawo mu, ku ce kar Allah ya mayar maka. Haka manzo Allah ya ce a faɗa. Ya ce masallaci ba a gina su don wannan ba. To amma a nan nake so in ja hankali bambance tsakanin cigiya da kuma abin da yake sanarwa. Yanzu mu so mu ce jama'a gobe za a yi lacca karfe 10 na safe a jami'ar Bayero, kaga wannan sanarwa ce ba cigiya ba. Jama'a ga wani agogo an bar shi a wajen alwala, mai shi ya zo ya bayani don a bashi kayan sa, wannan ba cigiya ba ce, sanarwa ce. Kun gane? Jama'a gobe za a daura aure a gidan wani, wannan duk sanarwa ce ba cigiya ba ce. Amma mu zo mu ce jama'a wani bawan Allah ya jefar da agogonsa da Allah duk wanda ya gane ya kawo nan masallaci, to wannan cigiya ce haramun ne. Ku gane bambanci tsakanin cigiya da mai sanarwa. Da aurare da dama za ga yan uwa suna sabani sai su haramta hatta sanarwa, ko ba a haramta sanarwa a masallaci ba. Ba ka da nufin da ya haramta sanarwa a masallaci. To waɗannan dai su ne tambayoyin da suke hannu waɗanda na iya karantawa. Ina da kuma sai mu takaita da su. Abinda muka faɗa na dare Allah ya rahama. Kuma gobe an ce akwai lafiya da za a gabatar a gobe Lahadi 13 ga wata a masallacin Juma'a na jami'ar Bayero karfe 10 na safe. Malaman da za su yi lafiyar akwai Malam Yahaya Faruku Jefi, Malam Yahaya Tanko BUK da Malam Muhammad bin Usman. Sannan kuma ana tsarin karin bayani daga bakin sauran malamai da za su halarta a wurin. Kuma taken lantar da ya shi ne shari'a.